Manunia. Ganin gashin gajiyar da talakawan da talauci ke ta tagayyara su ya sa wasu manyan ƙasa gaya wa duniya cewa cikin tsare-tsaren gwamnatin ƙasar ne fa akwai wasu abubuwan tuhuma.
Wannan gwamnati ta gaji matsalar sai dai kuma ba yi dace da likitan da ya dace ba.
Wai ni ban san dalilin da za a ce mu rufe boda ba. To wai mu ce mu rufe boda nawa? Na me?
Ita ko kungiyar kwadagon da ta zuba zanga-zangar zungurun gwamnati gaya wa duniya take cewa ai cire tallafin mai a tarayyar Najeriya ne tura kasar cikin wannan gwarama.
Mu abin da muke cewa shine da kafin a cire tallafi an tabbatar da refineries din mu matatun man mu guda hudun nan suna aiki. Kaga maganar subsidy ma gaba ɗaya bai taso ba.
A siyasance a gaskiya ba ni da jin akwai dan siyasa a ƙasa Najeriya yanzu da yake da mukullin buɗe wannan matsalar ba na ji akwai.
Game da tsare-tsaren tsanar tsotsar dukiyar ƙasa kuwa wasu waɗanda suka taba dafe madafin iko ne yake cewa ai sai dai kawai a baiwa masu mukami shawara cewa idan za su dumbuci dukiyar ƙasa to banda handama.
Yo inda zo na da gwamnati da Allah yanzu kai sata kai sata kadan wanda zai iya dawo da kai zabe kar kai satan tarawa in dole kai sata to in bai satan nan ba zai dawo ba wallahi
waɗannan ba so mun taɓa ka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin hikima. Shiri na 159 cikin jerin shirin manuniyan da masu sauraro kawai yake son ganin yayi wa hidima. Mai yiwa son yin hidimar kuma ke sa malaman addini suka baki akan al'amuran da suka shafi ƙasa da su kansu al'umma. Shehun malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya ce duk da yake a iya cewa gwamnatin Tinubu ta gaji matsaloli a Najeriya amma dai ita ma gata nan ta buje da dama-dama.
Gaskiya halin da aka shiga a Najeriya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahalar tattalin arzikin ƙasa inda ta barbare kuma abun sai ƙara tsanani yake yi mutane albashinsu bai iya rike su ga buƙatun rayuwa sai ƙaruwa suke yi komai sai tsada yake ƙaruwa ga rashin tsaro to wayannan abubuwan biyu duka sun addabi al'umma. Ga tsoro ga yiwuwa to muna ganin ba abinda zai dada mu sai rike gaskiya da dawo Allah. Shugabanni su rike gaskiya su yi abinda ya dace. Abinda muka fahimta wannan wahalan nan tana da dangantaka da kasashen waje. Domin shekara 8 da suka wuce gwamnati ne ta rayu akan bashi da yanzu wurin biyan bashin shine yake wahala. To kaga kenan wannan gwamnati ta gaji matsalar sai dai kuma ba yi dace da likitan da ya dace ba. Misali ne wato maimakon da suka zo suka karbi mulki su bi shi a hankali an yi barnada a hankali a hankali sai kawai daga farko suka ci hanjayayye tallafin mai. Tallafin mai ya shafi dukkan rayuwar ɗan Najeriya kawai aka ce an janye shi tun daga janyewan nan ne abun ya tabarbare.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Mu'adh Babangida Aliyu cewa yake ai dode boda bankaura ce da ta tagayyar tattalin arzikin kasar da gashi nan yanzu ya suma.
Yanzu ba gashi dan kwanakin nan ashe wa'insu ma ne suka boye abincin ba dan ya ƙara kuɗi amma kuma ba shi kadai bane. Wai ni ban san dalilin da za a ce mu rufe boda ba. Don idan ka dubi ECOWAS, ka dubi West Africa, duka in ka tattara wato mutanen kasan 16 ko nawa ne duk da haka Najeriya kawai mun fi tsayawa. Kasuwan mu da komi in ka je duk kasuwan su za ka ga abubuwan da ke fitowa daga Najeriya ne. To wai mu ce mu rufe boda nawa? Na me? Saboda mutum ɗaya ko kana jin haushin mutum ɗaya kawai sai ka ce ka rufe boda? Ba haka. To idan ba mu kasuwanci ba ni za a yi wani abu ya shigo. Kuma abubuwan da ya faruwa ƙasar mu yanzu manoma ba za su je ba, ƴan makaranta ba su zuwa makaranta da sauransu. Saboda haka dole gwamnati ta dubi wannan abubuwan ba abinda za a tsaya ana cewa a'a ai wannan ɗan jam'iyya kaza ne. Idan rikici ya taso ba ruwanta da jam'iyyan wane ne kake ci?
Sai dai shi shugaban kungiyar kwadago a jihar Kaduna wanda ya jagoranci zanga-zangar zungurun gwamnati Komar Ayuba Suleiman cewa dole ne su baje bayanin bayyana wa duniya abubuwan da su suke nema.
Ba bijirawa ba ne. Ni nake wakilta ni da sa magatakardan kungiya mu muke wakiltan reshen jihar Kaduna. A mitin ɗin nan mun yi bayani. Muka ce mu saboda iskan 'yanci da muka samu a Kaduna muna sha'awa bamu dama za mu ƙare yin nakwa bayan mu jihar Borno su ma ji an dan su a hana saboda maganan tu babban ɗan Boko Haram sun ce yin waya dame su ma sun ce wai za su koma daji ana tsoron kawai wani abu ya faru su ma suka roka suka ce yau a ba su dama za su zaga akwai jihohin da basu bada takarda ga gwamnati ba su ma suka roka amma abin da yasa aka ce an janye saboda ita uwar kungiya ta ƙasa ka san ta yi daka ka an je cewa majalisa ta dokoki ta ƙasa kakakin majalisa ya fito ya karɓi takardun kokinsu kuma ya alƙawarin a ba su sati biyu zuwa sati uku Allah ya da duk kokin da aka yi ƴan Najeriya da talakawan Najeriya da mu ma'aikata za mu ga canji mun zo da bukatu 12 a tsari na ƙodago in muka zo da bukatu 12 aka biya mana 6 to ba mu da balamancin yayi ci gaba da yaji aiki mu abin da muke cewa shine da kafin a cire tallafi an tabbatar da refineries din mu matatun mu guda hudun nan suna aiki a dinga tace man a Najeriya kaga maganar subsidy ma gaba ɗaya bai taso ba
malami a jami'ar babban birnin tarihi Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk kuwa cewa yake duk da matakan tun kuɗe tarnakin tumurmusa talakawa da talauci yayi babu wasu matakai gwamnatin ta dauka da kewa tsantsa za a samu tsira bisa ga dukkanin alama
to a gaskiya matakan da gwamnati ke dauka kala-kala ne akwai wa'anda watakila na yanzu ne na kota kwana to wa'annan za a iya cewa watakila za a dan samu sassauci akan abun watakila na dan kwanaki to amma muhimman wato matakai da ya kamata a dauka na dogon zango a gaskiya su gwamnati dama ba a tunanin gwamnatin bane ba tunanin shugabannin bane ba kuma tunanin babban banki bane da IMF wannan matakan ba fa daukan su ba kuma har yanzu IMF suna nuna kamar ma kudin duk da tsawaci wanda kudin ne har yanzu ba a kai inda suke tunanin ya kamata a kai ba to wannan idan ba da wannan matakin ba kaya za su ci gaba da tashi naira za su ci gaba da faduwa kuma in ba kara wa mutane samu akai ba dole Najeriya za su rinka shiga wannan alakacin na wato rishi da talauci
to daktar taya za a warware waɗannan matsaloli a siyasance
a gaskiya ba ni da jin akwai dan siyasa a ƙasa a Najeriya yanzu da yake da mukullin bude wannan matsalar ba na ji akwai sai dai a ce kowa zai iya tafiya da irin nasa tsari watakila za a fi samun sassauci inganci da tunani mai kyau da kuma wato sa kai akan cewa sai an samu maslahar wannan matsalar
game da sauke sanwar salon sungumar su nunin dukiyar ƙasa da ake zargin masu mukamai na yi kuwa tsohon dan masokilan tarayyar Najeriya Malam Abubakar Cika Adamun jihar Neje ne yake cewa in dai siyasar Najeriya ce to babu yadda za a yi ta babu cuwa-cuwa ko camama
mu kyautata mu'amalar mu da Allah mu rike junanmu bisa ga amana mu bar hasada mu bar cin duduniyan ƴan uwanmu kuma kowaye mutum duk girman shi in gaskiya ta zo ka fadi gaskiya sai dai ka ce abinda Allah yake ga mu annabi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana sai ka ga mai da hikima amma kar ka yadda wani abun hasafi ko wani abu da kai da shugaba ka kasa ga mai gaskiya zaka ga mai gaskiya yo inda zo na da gwamnati da Allah yanzu kai sata kai sata kadan wanda zai iya dawo da kai zabe kar kai satan tarawa in dole kai sata to in bai satan nan ba ba zai dawo ba wallahi shi zan ce maka ban yadda da wannan tsari ta babu gwamnati da zai dawo bai sata ba wallahi
amma zaka iya tarka gwamnati ka ce sata kadan ai daga kaba ka
in na sanna wallahi da duk wanda na girma da duk wanda ke tsarana ba wanda bazan kallon gaba don me ƙarya ce malaman mu da pastocin mu shin gwamnonin nan ba sa kawo muku kuɗi idan aka zo zabe to ta ina suka samu duk abinda ba ta kasafin kuɗi a rubuce to barna ne in baka ce sata ba to bari kira shi barna to amma ai babu kuɗin siyasa ya isa ya rubuta ko da ba ta kasafin kuɗi ya ce ya ba delegate naira 10,000 su sharuwa koko ya ba da kuɗin supervising polling unit duka kuma ana kai su kowa ya sani ba ƙarya bace to duka waɗannan tsari fa sai mun rabu da su
to duka iyaka batutun da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa-dafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai guzurin wanda ya hau jirgin sama domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1183 ne su yi sallamar cikin kujerun da dama da su ne ake yi musu alfarma kuma madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Muhammad Hafiz Baballe da Mustafa Nasiru Bakari in jihar Naija sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga bangarori daban-daban saboda tsabar azama ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.